للإنس والجان، صلى الله عليه وبارك عليه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم صدرجة أولنا الرانا تشاء تياغ وتم محرم هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تياد تريه دود عرب إن تقوز وان دي 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 دا عشرين دا شدا غوتن شدا شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدا itace hudba ta 120 akan wannan minbari na masallacin Mus'ab bin Umair dake cikin garin Kaduna. Taken wannan hudba ta yau shine dukkan wanda bai da jin kai da tausayi shi ma Allah ba zai ji kansa ko ji tausayin sa ba. Taken wannan hudba dosana ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin wannan furuci nasa ne daga hadisi wanda yake ingantacce. Bayan godiya ga Allah wanda shine ya lwaci dukkan komai da rahamansa da iliminsa da shaidawa da cancantar da bauta a gare shi shi kadai, wanda kyautatawansa ya gama dukkan komai ya shafi dukkan wani rayayye, da kuma tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da tabbatar da cewa shi bawa ne na Allah kuma jakadansa wanda Allah aiko shi dan ya zamto rahama ga duniya baki daya. Ira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kan shiriyarsu har zuwa ranar sakamako. Ya ku ƴan uwa, haƙiƙa Ubangiji ya siffantu da rahama irin rahaman da tafi ƙarfin rahaman da bayi suke ɗauke da ita, domin Allah shi ne mafi rahaman dukkanin masu rahama. Sannan kuma mala’iku kansu akwai waɗanda Allah ya keɓance su da aikin cewa aikinsu kaɗai shi ne su rinƙa yabo ga Allah dangane da rahaman da ya ma bayi. Suna cewa ya Allah, rahamarka ta yalwaci dukkan komai kamar yadda iliminka ya yalwaci dukkan komai, don haka ya Allah ka yi gafara ga dukkan bayinka da suka tuba suka bi tafarkinka, kuma ka kare su daga azaban wutan jahannama. Lallai Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya halicci dukkan abin halitta, bayan ya kammala halittansu sai ya rubuta a saman al'arshinsa cewa lallai rahamana ta rinjayi fushina. Ya ku bayin Allah, mutane tare da sabanin da ke tsakaninsu na shekaru, wasu sun fi wasu, da sabanin jinsi, wasu maza ne wasu mata, wasu yarukansu daban-daban, babu wani daga cikin mutane face na da tsananin bukata zuwa ga rahama ta samun tsaro da aminci a rayuwarsa da dukiyarsa da dukkanin rayuwarsa baki daya. Mutane suna da bukatan zuciya mai girma wanda take da karamci da tausayi, wanda take da ƙarfin taka duk wanda ya kamata a taka shi ne zalunci, wanda take da tsinkai da nuna ƙarfinta a dukkan wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake buƙatar haihaka din. Babu wasu mutane face suna buƙatar wanda zai ɗauka damuwansu a kafaɗansa ya shiga ya fita wurin ganin ya samu musu maslaha a cikin rayuwarsu. Haƙiƙa irin wannan matsayi ba zai taɓa samuwa ba ga kowane mutum sai wanda ya ƙoƙarin riko da rahaman da Allah ya nufaci bayi da ita, da nauyin da Allah ya ɗora mishi ya riko da shi a furucinsa, ya faɗa a ji a gane, ya kuma yi aiki da abin da ya kamata wurin hukunci da ɗaukan mataki, sannan kuma ya bi dukkan tsarin da bai saɓa ma addini ba. Ya Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda kake musu rahama a ranar haɗuwarsu da kai. Ya ku ƴan uwa masu rahama, haƙiƙa ɗabi'a ta ɗan adam Allah ta'ala ya sanya ta ta gyaru ne ta yi kyau, idan akwai rahama akwai nagarta da tsoron Allah a cikinta. Kuma ɗan adam yakan koma balidi, sakarai, mara tunani, mai kaushin hali, mara sanin ya kamata, matuƙar bai samu tsoron Allah ba, matuƙar bai samu ilimi ba, matuƙar bai yi abin da Allah yake so ba. Idan mutum ya zauna a haka, rayuwarsa kan koma tamkar rayuwar dabbobi, kai wasu dabbobin ma sun fi wasu mutanen wallahi tallahi amfani, ko kuma sun fi su cancanta da su rayu ma a doron ƙasa. Domin akwai dabbobin da sukan ji tausayin sashinsu ga sashi idan sun samu kansu a wani yanayi fiye da yadda mutane ba sa jin tausayin junansu, ba sa tausaya ma wanda ya cancanci tausayawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci rahama ya raba ta gida 100 babu, bi ma'ana 99, sai saukar da kashi ɗaya nan gidan duniya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce daga cikin wannan kashi ɗayan ne ya sanya muke ganin cewa wata dabbobi ma suke jin tausayin junansu idan dabba ta taka wata da kofatanta sai ta daga shi gudun kada ta ji masa ciwo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana daga cikin rahaman da Allah ya saukar a doren kasa. Ya ku yan uwa mu'minai, musali lalle ku bucan mu, musulunci yana kiran mu zuwa ga jin kan juna da bin al'amura sannu a hankali da bin abu yanda shari'ar musulunci yace ba yanda ranka yake so ba, ba yanda zuciyarka take so ba. Allah ta'ala yana kira ne zuwa ga kai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ka, domin idan har za ka yi watsi da umarnin Allah, ka yi watsi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aikinka kaman cewa yake babu amfanin Allah aiko maka da annabi, babu amfanin Allah ya saukar maka da littafi, babu amfanin malamai su karantar da abinda ake karantarwa na aiki da abinda yake aiki ne na hankali. Hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi ba za ku taba zama cikakkun masu imani ba har sai idan akwai rahama tsakaninku, sashin ku yana jin kan juna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya faɗi wannan, sahabbai suka ce da shi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai dukkan mu muna jin kan junan mu, muna tausayin junan mu, da yake a wancan lokaci su suna aiki da abinda Allah yake so, suna dabbaka shi, haka suka rayu da junan su sabanin mu a irin kazamar rayuwar da muke ciki da junanmu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su, ba ina nufin jin kai da rahama da tausayin da ɗayan ku yake ma wani bane, abinda nake nufi jin kai ta gaba daya. Daga cikin jin kai ta gaba daya nan da yake nufi, kamar yadda muka sani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki wannan jihadi, idan ya tashi zai je jihadi, daga cikin sharuɗan da yake fada masahabbansa shine, na farko ko an kashe wanda yake kafiri ne ba musulmi bane, nufin kashe guyai mu muka riga kashe shi, yace kada a dagga tsagawansa ko a walakanta gawansa wurin kisa. Wannan kafiri ne ba musulmi bane, ya ma yi nufin ya kashe annabin Allah ne. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kakku walakanta gawa, kada ku gunduwa ko ku walakanta mutum ku yi masa kisan walakanci. Matukar musulmi ne shi, ko matukar dan adam ne shi, ko ba musulmi bane, ba wannan ba dabbobi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da za ku yanka dabba, ku wasa wukanku ta wasu sosai, kuma ku yi mata yanka yanda ba za ta jima ba, za ta mutu saboda ku hutar da ita. Wannan a cikin abin da Allah ya halatta mana akan dabbobi kenan. Amma yau dan adam kan iya kallon dan adam, ga jininka na zuba a daji, ya zama arhaka yan bako, baka da aminci a inda kake rayuwa, an kasa samar maka da abin da hankalinka zai kwantu, amma a yau kai ke daukan matani, kai ma da irin naka tunanin ka samu dan adam. Dan adam ba namiji ba, mace mai rauni, wanda a matsayinka na namiji aka ce ka auri hudu, saboda karancin hankalinsu da rauninsu ake so ka tausaya musu, amma yau dan adam ne ke iya daga makami ya daki mutum, yana rantsuwa yana cewa bai yi ba, amma a kashe shi. Usama sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, yaki aka tafi, wani kafiri ya rinka daga makami yana kashe sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Usama ya fusata ya zabura ya kansa, yana ganin Usama ya daga takobi yace ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu an bauta bisa cancanta face Allah. Usama yace ƙarya kake, da tsakan shi ya kashe shi. Da aka zo aka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Usama yayi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Usama zo nan, ka tabbatar musulmi ne, yana la ilaha illallah ka kashe shi? Yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fa kashe wani, ya kashe wani, kaga wannan da tabbaci da shaida, ya kashe wani. Manzo Allah yace ki kashe shi, bai saurari hujjar shi ba, yace ka kashe shi. Yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi bai faɗi la ilaha illallah ba sai da ga hasken takobi na a saman kansa. Duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kuma kashe shi? Yace ya Allah ka zama shaida, inni bari'un mimma fa'ala Usama, ba hannuna ba ruwana ran alkiyama, abinda Usama yayi wannan ran Allah ka shaida ni annabin Allah ba da yawuna ba. Wannan shine abin da ya faru zamanin annabin Allah. Ka duba irin nisan mu da addini, ka duba irin nisan mu da fitra ta hankali, kuma a duk lokacin da mutane za a zo a faɗa musu irin wannan gaskiyar, ta rinka cewa kai matsoraci ne, kai ina naka jarumtar, shekara nawa kai kana koyar da mutane, shekara nawa kai kana karatu, shekara wacce bakan wahala ta turin samun ilimi hadarin da malamai ke shiga zamu kashe ku zani kaza ga wanda ka sani da wanda baka sani ba da cutar rawu da aka samu guba da wanda aka kashe shi da karfin cinto nawa ka sani kai na naka jarunta in an zo an maganar tsarin addini wani ma sai ce wai kudi aka baka waye zai iya biyan ka abinda kake shekara 20 30 kana yin shi waye zai iya biyan ka waye zai salwantar da shekarunsa da rayuwarsa saboda wani abinda la yusmin wa la yughni min ju wallahi tallahi udran ce au nudra wannan irin musiban ita ce malamai suka sa mahangan ilimi suke fadinta ita ce abinda ake gudu wallahi tabarai tsaye na iya sa Allah ya jeho ma al'umma balla'in da wallahi sai sun shekaru ba su fita a cikin sa ba saboda baka san wa ka kashe ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai daga cikin bayin Allah wanda zai zo kofar masu kudi da wadata a kore shi saboda kallon talaka ne bai da komai bai taba da'aji a idan duniya an raina shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alakan shi da Allah wallahi da zai rantsuwa sai Allah ya karbi rantsuwar shi amma duniya ba ta dauke shi bakin komai ba yanzu me kai munin abin da ya faru a wannan marabanjan me kai munin sa ka kashe musulmi ka kashe dan adam yau ko ba musulmi bane wace ka kashe shi idan ka ce akwai laifin gwamnati wanda dole a fade shi akwai laifin gwamnati kwarai da gaske saboda an samu mutanen da sun aikata ta'asa an kama su red handed wasu an kai su kotu sun ma amsa su suka yi amma shekara da shekaru ba wani matakin da aka dauka da yasa jama'a suka gamsu cewa gwamnati tana da adalci ka koma jihar Kano abin da ya faru wannan karama yarinya na mata sunanta Farida ko kowa ce ce wanda ya kashe ta an kama shi an kai shi kotu ya amsa laifinsa ne shi yayi amma har yau me ka ji an yi wannan na daga cikin abin da gwamnati ta gaza a ciki wanda yasa jama'a suke shiga irin wannan yanayi ga wanda ya tsallaka gida ya samu mace da ƴaƴanta hudu ko biyar ko shi da ya kace su gaba daya Sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa ina rantsuwa da Allah inda za a samu mutanen garin Yaman kasar Yaman Yaman din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi imani kansa ma dan Yaman ne yake kai imani yana Yaman bima'ana in kana neman mu'minan bayin Allah tafi Yaman Sayyidina Umar yace wallahi inda yau gaba ɗaya mutanen ƙasar Yaman za su taru su kashe mutum ɗaya yace na rantsa da Allah sai na hada su gaba ɗayan su na kashe su saboda gushewar ran mu'mini musulmi guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gara Ka'aba da muke kallo mi sallah muke zuwa mi haji gara ta rushe ta ragaraga da aka kashe mu Allah rai guda ɗaya yanzu an dauki zafin kai da hamasa an kashe baiwar Allah kuma ya bayyana kubutacciya ne ita ka tambayi kanka kai dan Allah ga wani ido zaka kalli Allah ka kashe ran da shi ya halitta yau a ce a tarihinka da kai da ƴaƴanka da jikokinka da dangin gidanku akwai tarihin wanda ya taba kashe rai da ganganci da zafin kai me zaka gaya ma Allah da me zaka tsaya gaban Allah ka kara wannan sannan kuma rai mai tsada matar da ke koyarwa islamiyya ba ɗaya take da sauran mata ba zaka tara mata 100 ba guda ɗaya da zaka iya koyar da mutane alqur'ani su iya shi babu yanzu kafin a ga irin wannan baiwar Allah sai an dauki shekaru kwatankwacin shekarunta sai an wahala irin wahalanta sannan iya samar da wata kamanta za ta koyar da al'umma mutanen da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ke koyar da mutane alkhairi hatta kifi a cikin ruwa yana roƙa masa gafaran Allah hadisi ne ingantacce in dai mutum na koyar da mutane alkhairi hatta shaitanu fil bahr kifaye dake cikin teku cewa suke Allah kai ma wance gafara kai ma wani gafara ka gafarta mai kai kuma kashewa kake ku dawo cikin hayyacin mu ya ƴan uwa duk inda abu zai je ya dawo idan ka ce ba daukan doka ne wallahi ya fi sauki a je lahira kai aka zalunta a kan irin wannan ya bayyana kai ne azzalimin ya za kai muna ƙara komawa da kiranmu zuwa ga hukuma saboda tabbas rashin ɗaukan mataki yana haifar da fitintunu masu tarin yawa adalci shine abin da ke wanzar da kowace gwamnati adalci shi ke sa mutum ya haɗu da Allah lami lafiya amma idan har al'umma za su samu yanke ƙauna su kasa samun natsuwa a abin da ya shafi dukiyoyinsu da rayukansu da rashin tsaro, to tabbas wallahi idan gwamnati ba ta ɗauki matakin da ya dace ba, to fitintunu fa yanzu suka fara kunno. Kai Allah kai mana tsari, lallai a duba dukkan hanyar da ta dace. A cikin wannan al'amari da ke gudana akwai jahilci a ciki. Ina abin da ya shafi farfado da ilimi da sana'o'i na al'umma? Ina kuɗaɗe da gwamnati kan fitar don a samar da makarantu da za a koyar da al'umma wanda har yau da yawa suna korafin babu su? Ina aka samu haɗin kai da waɗanda ya kamata a samu su yi ma al'umma tasiri, irin sarakuna da ake da su, da masu unguwanni, da hakimai, da dakatai? Waɗannan su suka fi kowa kusa da al'umma, suka fi sanin nagari da na banza a cikin mutane, sun fi kowa sanin halin da mutane ke ciki. Ya kamata gwamnati ta duwaiwayi irin waɗannan mutane, ta binciki yadda za a gyara halayyar mutane da yadda za a kawar da gurɓatattun cikinmu. Sannan kuma wallahi mu sani matuƙar Allah zai ba mutum mulki da iko ne ya iya ɗaukan mataki akan zaluncin da ake wa al'umma yake, to inna rabbaka labil mirsad. Ba zai taɓa tsira ba, ba zai taɓa kuɓuta ba. Yanda kake ganin cewan asalin ana kashe mutane babu wata damuwa, wallahi kai ma baka da tabbacin cewa za ka tsaya gaban Allah cikin aminci. Irin fitinar da mutane ke ciki, aka gaza ɗaukan matakin da ya kamata, ba zai gagara Allah ya jefa kowane irin mutum a cikin fitinar da tafi wannan ba. Muna dai gani an yi shugabannin ƙasan da a ƙasan nan sai da Allah ya ɗora musu rashin lafiyan da har aka daina jin ɗuriyarsu, har ran da Allah ya ɗauki rayuwarsu. Muna gani an yi gwamnan da lafiyan shi lau a jihar nan ya hau jirgi sai na zo za mu sauka an jima, ko gawan shi an kasa nuna ta a midiya, faɗiye a jirgi ya ƙone ƙurmus. To inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wallahi wannan shine sakamakon da Allah yake mabayi a lokacin da Allah ya baku dama baku yi abin da ya kamata ba. So da haka wannan kira ce zuwa ga gwamnati, a tashi tsaye a duba al'amuran nan, a gane yake ka waɗannan matsaloli, kuma ba wai ba a san su ba, wallahi a rufe ido a yi cinkunaman kwaɗo, a ɗauki matakin da shi ya kamata. Wannan shine zai sa Allah ya ƙaunace ku, shine Allah zai sa albarka a shugabancinku, kuma wannan shine zai sa har bayan kun bar kujeran mulki ko bayan kun mutu mutane su tuna ku, su yi muku addu'a ta gari. Amma matuƙar ba a samu wannan ba, to wallahi kishiyar haka shine abin da zai biyo baya. Abu na ƙarshe, ‘yan uwa, mu guji ɗaukan duk wata doka a hannunmu. Ɗaukan doka a hannu ba shirin addininmu ba ne. Ɗaukan mataki a hannu ba abin da Allah ya yarda ni ko kai mu yi shi ba ne. Abin da aka umurce mu kowa da matsayinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda huɗu: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Duk wanda ya ga wani abin ƙi na ɓarna, to ya canza shi da hannunsa. Wannan aikin hukuma ne, shine kiranmu da muka gama yi yanzu nan. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Idan ba za ka iya da hannunka ba, baka da iko, to ka faɗa, kuma Allah ka zama shaida mun faɗi. Ka faɗi ba sai kana malami ba. Matuƙar kana da wani iko da za ka iya cewa kaza ba daidai ba ne, kana da wani matsayi a cikin al'umma da ake sauraron ka, ba dole sai malami ba. Akwai mutanen da Allah ya musu wannan baiwar da yawa, ya ba su wannan ɗaukakar. Kai amfani da rawaninka, kai amfani da dukiyanka, kai amfani da farin jininka, kai amfani da fans ɗinka da Allah ya baka, ka faɗi abin da yake ba daidai ba ne a gyara shi. Fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi. In ka duk ka kasa wannan ne, to ka zama ragon imani kuma, sai ka ƙi a zuciyarka. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sani fa zalika adhaful iman. Wannan shine mafi raunin imani wanda ɗan adam zai iya faɗa masa. Allah ta'ala ka bamu zaman lafiya a ƙasanmu, Allah ka zaunar mana da ƙasanmu lafiya. Kamar yadda ƴan uwa suke gani, abin da ya ja mana aikon fara aikin wannan masallaci shine takarda na hukuma da muka yi ta bibiya. Sakamakon wannan expansion da za a yi ya zamto ba a bamu approval ba, mun tabi a ƙarshe Allah ya taimake mu. Abinda gwamnati ta yanke mana mun biya na kuɗi da kuɗaɗen da kuka fara tarawa a baya, abinda muke da shi na raran abinda aka tara, gashi nan mun fara aiki da shi. Duk in kun fita za ku gani ana kan diga, kuma tunaninmu ya ƙara canzawa daga tunanin baya. A baya da wurin nan hawa ɗaya za mu yi, amma a yanda lissafin masallacin nan da yankinsa ke nunawa, ba za mu iya ƙara samun wani wuri da ya fiye wanda muke da shi a yanzu ba. da haka za mu ƙara tsawon jininmu ta sama zai koma hawa biyu. Da haka aiki ya ƙaru, himma ta ƙaru, muna kira ga duk wanda Allah ya bashi iko yana da daman ya zo yi wannan aiki, to mun fi buƙatar ma wanda zai ce ku matsa ku bani abin da kuke so a yi. In mun samu wannan shi ne burinmu na farko. Idan ba mu samu wannan ba, kirar da muka yi a baya kayan aiki dutse ne, siminti ne, yashi ne, bulo ne, za ka iya kawo wannan masallaci. Muna da wakilai guda uku. Na farko akwai ladanin wannan masallaci Malam Abubakar, in ka zo ka tambaya shi ne dattijo gashin a baya. Akwai mutum na biyu shi ne ɗayan Abubakar ɗin, Abubakar Adamu. Na uku shi ne Malam Isa. Waɗannan mutane uku su ne mutanen da muka aminta a miƙa kayan aiki a hannunsu, sai kuma Malam Murtala ala huɗu. Waɗannan mutane su ne muka shata, duk wanda zai kawo gudunmuwa ya tuntuɓe ni kai tsaye ko ya kawo wannan masallaci ya tuntuɓi ɗaya daga cikin mutanen huɗun nan, su ne amintattu a cikinmu da muka tsara ta amshi wannan kaya, kuma mun tsara yadda za a taskace komai a yi muku bayani a kansa. Na ƙarshe shi ne maganan kuɗi. Idan damar da Allah ya baka, a cikin Ramadana mun yi asusun naira 50,000, kowane mutum ɗaya ya sai hannu ɗaya, adashi ne amma fa sai a kiyama za a kwasa. Ga wanda zai iya shi kaɗai ya zuba hannu ɗaya naira 50,000, wanda ba zai iya shi kaɗai bai nemi wani su haɗa saboda lissafi ya tafi mana. Amma alhamdulillahi muna godiya musamman ga 'yan social media waɗanda daga jiya, shekaran jiya kwana uku da suka wuce, na tsaya a wurin da ake diga, na yi bidiyo, na yi bayanin halin da muke ciki, wanda a yanzu a nan da nake tsaye abinda muka samu bai gaza naira miliyan ɗaya ba daga wancan lokaci. To muna fatan jama'a su turu ruwa wurin bamu gudunmuwa, domin iya abinda kuka bayar shi ne abinda za mu yi aiki da shi. Fatanmu shi ne Allah ta'ala ya taimake mu a watan Ramadana itikafi a wannan masallaci. Daga cikin abubuwan da muke sanyi hatta karantarwa da za a ringa iya tura wasu irin ƙauyuka da ana iya shigansu, to muna so wannan cibiya ya zamto yana daga cikin aikinsa. Irin waɗannan abun da muke fama da shi na jahilci ya zamto ana ɗaukan nauyin wasu suna shiga wuraren da ka iya shiguwa a ji a karantar da al'umma. Muna fatan ku baiwa Allah rance. Allah ta'ala kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-Sami'ul 'Alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka anta at-Tawwabur Rahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.